بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو بيد الله سبحانه وتعالى تعالى أن سكن البركة إن شاء الله سكن الصبر سرنا شد بيتهم محرم هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبودا da dari hudu da talatin da biyu wanda ta yi daidai da daya ga watan January wato watan daya a lissafin miladiyya 2010 ci gaba da karatun da na littafin khutuwatun ila sa'ada. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana as-sa'adata fid darain. Inda muka tsaya satin da ya gabata shine shafi na 41 a wannan bugun da ke hannuna akan magana akan ilimi, inda ya sa wani unwani ko matashiya mai suna al-aqrab. Amma kafin fara wannan ina so in ja hankalinmu zuwa ga mas'alar wato abinda Allah maɗaukaki ya jarrabi wasu mutane na wani biki ko nuna farin ciki saboda shigar sabuwar shekara, musamman ko na wata shekara hatta shekarar musulunci, don ta shiga sabuwa babu wani umarni da ya zo mana daga manzon sallallahu alaihi wasallam akan a riƙa wani biki ko aika saƙon murna ko text barka da shiga sabuwar shekara. Duk wannan yana cikin bidiyoyin da ba mu same su daga manzon sallallahu alaihi wasallam ba. To ballantana kuma shekarar da ba ta musulunci ba, za ka kada a samu da Allah musulmi suna wani yaɗa text da wani murna happy new year da sauransu, da waɗannan abubuwa ne na wato kirista waɗanda bai kamata a samu musulmi sun sa kansu cikinsu ba. Allah ya taimake mu. Al-aqran, malamin ya ce aqran, in aka ce aqran ana nufin tsayeku, abokan zama, abokan neman karatu ake nufi a nan, tunda yana magana ne akan neman ilimi. Manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yake cewa khairul quruni ko kuma khairul nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Ne sha magana akan wannan hadisin, wanda malamai sun bayyana abin da ake nufi da qarni a nan shine tsaruku abokan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su mafifitan mutane wanda suka fi kowa daraja da falala a wurin Allah maɗaukaki su ne ƙarni da na zauna tare da su, wato tsareku abokan zaman da na zauna da su. Wasu malamai kuma suna ce abinda ake yi da ƙarni su ne wani adadi na shekaru suka saba kuma adadin wannan, wasu su ce shekara 100, wasu su ce 80, wasu 70, amma dai wanda ya fi dabti kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake nufi inda ya shine a cewa tsareku ake nufi, wanda za ku tashi tare, za ku yi harkar neman ilimi tare, abokinka za ku rayu tare, za ku kai masa ziyara, ya kawo ma ziyara, ya shiga harkar ka, shiga harkarsa, duk dai harkokinku Allah maɗauki ya haɗa su tare da juna, ko saboda tare aka haife ku ko tare ka tashi, ma'ana abokinka ne na ƙuruciya har kuka girma tare, ko kuma saboda dai wannan harkar ce ta haɗa ku ta neman ilimi ɗin. To a babin neman ilimi, zaɓar abokin da za ka yi hulɗa da shi yana da muhimmanci. Shi ya sa malamin ya fara da cewa al-khisalu salihatu min al-birr, a ɗabi'u masu kyau ingantattu na gari na daga ayyukan alheri, la tahya illa bil muwafiqin fi ittiba, ko la tahya ba a rayar da su sai ta hanyar wanda Allah maɗaukaki ba su tawfiqi, ko kuma wanda Allah maɗaukaki ya sa suka ba su a halayen iyi, ma'ana wanda Allah maɗaukaki ya ba su tawfiqi ya sa su cikin salihan bayi. To za a ga irin waɗannan ayyukan kirki suna rayuwa ne ta hanyar irin waɗannan mutane, a gansu a jikinsu suna aiki da su. ومن أخص الصفات في الصاحب كما يرى لبتكين mafi keɓantuwar siffofi dangane da aboki, abokin da za ka ɗauke shi shi ne abokinka da za ku rayu tare, za ku nemi ilimi tare, wanda kuma za ku sami taufiki wajen wannan tibaɗin, wato a ce halayen fi'ili ɗaya ne. To abokin da ya fi dacewa da kuma siffofin da suka fi dacewa kai da abokin da za ka zaɓa shi ne an ya kula za fadlin fi ra'ayi, ya zama mafifici ne mai falala ne a wajen ra'ayinsa. Me ake nufi da wannan magana? Falala ne duk abin da Allah na ɗauka fifita mutum da shi, shi ake nufi falala, ko ta ilimi ko ta tsoron Allah, aikin kirki shi ne fadl. Ya zama yana da wannan falala da kuma fi ra'ayi, wajen ra'ayi ya zama mutum ne mai tunani na kansa, mai hankali, wanda kuma yana wato duban abu kafin ya aikata shi, ba haka kawai irin mutanen da ba sa auna abubuwa bane kawai komai sai su aikata. To in za ka zaɓi aboki, ka zaɓi aboki mai hankali, cikakken hankali, wa sikatin fil mawaddati, da kuma aminci wajen abokantakarsa. Ya zama cewa aboki ne na haƙiƙa, abokin da zai maka rana kai masa rana, yawwa, ba wanda za ka yi masa rana ya maka dare ba. Yana da aminci, yana da gaskiya, kuma abota ta gaske take tsakaninka da shi. Wa amanatin fi sirri, wanda kuma mai amana ne wajen sirri, in ka ba shi sirrinka zai ɗore shi, kiyaye shi, ba zai ga kowa ba. Kada ya zama cewa duk abin da kuka tattauna da shi to sai ka je ka ji shi kuma a wurin ni, wannan bai kamata ka ɗauki aboki irin wannan ba. In kana son aboki to ka zaɓi abokin da maganarka za ta ɗore a wurinsa. Kun san duk ɗan adam yana da abin da yake sirrinsa ne, ba zai yi a ce komai na kowa ka san shi ba, ko da abokinka ne, a ce akwai abubuwan da komai na rayuwarsa a ce dole sai ya biya maka, wannan ba wajibi ba ne. Abota daban, aminci daban. To ko da an samu aminci ɗin, ba ya nufin kuma cewa duk abin da ya shafi rayuwarka na komai, hatta rayuwar iyalinka, a ce sai ya san shi. Wannan kuma ya zama ka zama ba ra'ayi kenan. In kana da ra'ayi ne, kamata ka saki maganganunka kawai a kasuwa, ya zama cewa kowa yana sane da su ba. To in kuma za ka yi abota da mutumin nan, za ka jefa masa wani abu na sirrinka ya kiyaye, to ka samu wanda yake kiyayewa ɗin. Yani da kun yi magana da shi, ko ma da ku yi magana daga yana leƙuwa yana jin wani abu, to za ka ji shi ya je ya yaɗa shi, ai kaza da kaza ta faru, ai na ga kaza, na ga kaza. Irin waɗannan abubuwan ba sa dacewa, don haka kar ka zaɓi aboki mai irin wannan halaye ɗin. Wa wafa'in bil ikha'i, kuma mutum ne mai isarwa, mai cika dukkan abin da ake bukata da wurinsa. Wafa'i shi ne cikawa, ya zama cewa in kai masa shi na zai maka, kai masa alheri ya maka, shi ne mutum mai wafa'i. Ba maganar cika alkawari ba, ma'ana dai cikawa da dukkan abin da ya cancanta a ce ya hau kansa na haƙƙi, to yana yi bil ikha'i, wajen wato abota ɗin ɗan uwantaka. Duk abin da ya shafe ka to yana tashi a kansa ya yi tsaye yadda ya kamata. Wala talzam siwa salihin, kuma kada ka lazimci wasu mutane banda salihai. Duk mutumin da ba salihi bane, ba mutumin Allah bane, ba mutumin kirki bane, mai yawan saɓon Allah, mai yawan shiga harkokin da ba su dace ba, to kar ka ɗauke shi a matsayin aboki. Ya zama duk mutanen da za ka zauna da su to mutanen kirki. Fana'ilan auni huwa hun, su waɗannan mutane salihai, ni'mal auni hun, ma danna da su a matsayin wato abubuwan da za ka nemi taimakon su, ko za ka zauna tare da su suna taimaka maka, kana taimaka musu. Ala umuri duniya wa ddin, bisa lamuran duniya da kuma lamuran addini. Dan adam ba dama ya rayu dama shi kaɗai, dole yana buƙatar ɗan uwansa. Kamar yadda masu hikima suke cewa almar'u qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwanihi, shi dan adam wato shi kaɗai ɗinsa ɗan kaɗan yake, amma tare da ƴan uwansa to suna da yawa. Ba dama a ce mutum ya zauna a rayuwarsa shi kaɗai, baya tunanin wato zauna da kowa, wannan halin ba mai kyau ba ne. Sai mutum kullum tunaninsa shi ne ya koma ya waye shi kaɗai, ba shi da aboki, ba zai yi ba. Rayuwa ce ba za ka ji daɗinta ba, ba a halice ka don irin wannan ɗabi'ar ba. Ko dabba ba haka take ba, tana tare da ƴan uwanta. Amma zancen da ake shi ne ka zaɓi mutanen kirki in za ka zauna da su. Allah maɗauki salmansu. Yace wa min sunnatil muslimi, yana daga cikin alamomin musulmin kirki. Allah yahsuda ahadan min aqranihi, malamin yana magana ne da nan akan abin da ya shafi abota ta neman ilimi, mayarancin ilimi ne. Yawwa, daga cikin fadin da Allah Maɗaukaki ya sa wa mutane hanyar samun lada a cikinsa, kuma sannan hanyar samun zunubi har yanzu shi ne akwai harkar neman ilimi, abota wajen neman ilimi. Me nake nufi da wannan? Idan mutum ya nemi ilimi don Allah, kuma ya zauna da abokin neman ilimin don Allah, za a ga cewa Allah Maɗaukaki ya hore masa hanyoyin samun aljanna cikin sauƙi, ya zama taimakon juna da suke duk a cikin abin da zai taimaka musu ne wajen wato da'a ga Allah, musamman abin da ya shafi neman ilimi. Akwai kuma wasu musibu da suke aukuwa ga masu neman ilimi, musamman ana samun wannan masu neman ilimin addini. Abin da ya shafi wato kowanne ɗaya daga cikin wani mutum yana ta kokawar ya zama cewa shi aka sani ba abokinsa ba, ko ƙoƙarin ya fidda kansa ya fifita kansa a kan sallar ai ya fi kowa sani, ko kuma hassada da ƴan uwansa in suna neman ilimi gaban malaminsu sai su ga malamin ya damu da wani bai damu da wani ba, sai ka ga an wannan abin ya zama sababi na hassada da damuwa, ko kuma ka samu cewa a ga ɗaya daga cikinsu Allah Maɗaukaki ya hore masa ƙwaƙwalwa duk abin da aka faɗa ya haddace, sai ga cewa malami yana damuwa da ya ji me yake cewa, to wannan shi ma sai ya zama sababi ne na hassada. To hassada kuma ita matsala ce, in ta'kulu alhasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, tana cin kyawawan ayyukan mutum kamar yadda wuta take cin wato kirare, in ka sa wa kirare ka sa musu wuta yadda suke balbala nan da nan su kare ta cinye su, to haka hassada take cinye aikin kirkin da dan adam yake aikatawa. Kayi sallar, kayi neman ilimin, kayi azumi, kayi sada zumunci, kayi kyauta, kayi abubuwa da yawa. To idan kana da hasada, sai wannan hasada sai ta rika cinye waɗannan ayyukan, sai mutum ya tashi babu. Ya ka mutum ya kiyaye hasada tana da matsala ƙwarai da gaske. Shi yasa ya kawo ta a wannan babu, domin ana yawan samun ta wajen abokan juna, tsayakun juna wajen neman ilimi, sau da yawa ga kowa so yake ya fi ɗayan. Akwai bambanci tsakanin hasada da kuma munafasa. Me munafasa? Munafasa ita shi ita ce tsaye ku yi ƙoƙarin, kowa ya ƙoƙarin ya tara abin da zai tara na ilimi, domin kar mu manta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana idan mutum dangane da al'amuran duniya ne don ya samu godiyar Allah Maɗaukaki, to ya riƙa kallon na ƙasa da shi wanda bai kai shi ba, wanda kuma ya kai shi ko ya fi shi, to kar ya kalli wannan, domin idan yana yawan kallon wanda ya fi shi akan lamarin duniya, to ba zai gode wa Allah ba. In kuwa yana kallon na ƙasa da shi akan lamarin duniya, mu kula da wannan sosai, kan lamarin duniya, ma'ana kamar ka ce in kana da dama-dama, to ka kalli wanda bai samu wannan dama-damar ba, wannan da zai haifar maka ka samu godiyar Allah, sai ka riƙa kallon cewa ka fi wani, kai fa kana da kaza shi ba shi da shi, kana da kaza shi ba shi da shi, kana da kaza shi ba shi da shi, wannan sai ya sa maka ka ji kana godiyar Allah. Amma idan kana kallon wanda yake sama da kai, yana da kaza ba ka da shi, yana da kaza ba ka da shi, kullum damuwarka shi ne ya za a kai maka kai jawabi, to za ka samu tashin hankali a duniya, kuma ba za ka samu godiyar Allah ba. To amma in abin lahira ne, harkar da'a, harkar samun ilimin addini, harkar kusantar Ubangiji ta kowane hanya mai kyau, to wannan kuma ana buƙatar ka kalli na sama da kai. Mun fahimci wannan? Yawwa, ka kalli wanda ya fi ka ibada, ka kalli wanda ya fi ka tsoron Allah, ka kalli wanda ya fi ka amfani da kuɗinsa wajen ci da addinin Allah, ka kalli wanda kullum yana da'a da iyayensa, yana son mutane, yana son ilmantar da mutane, yana son wa'azi, yana son faɗakar da mutane, karatu ne da aikin alheri shi ne aikinsa, to ka riƙa kallon wannan sai ka koyi da shi, shi ma sai ka samu godiyar Allah. Ina fatan bambance abubuwan biyu, wanda za a mana san ko san su. To idan mutum ya zama cewa a gefen karatun addini ko wannan ita ka shi munafasa wanda na gaya mana, mutum ya tsaye ya zama cewa yana ƙoƙarin ya samu abin da ɗan uwansa yake da shi na ilimi, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana la hasada illa fi fitnatin, babu hasada sai a abubuwa guda biyu, nan hasada da wasu sai Allah nake zuwa da lafiyar mutum idan kaje mutum Allah madauki ya hore masa ilimin Qur'ani ya haddace Qur'ani yana da ilimin addini yana amfani da shi gurbini yana da ilimi to kai ne na fasa da shi kai kokari kai ma ka samu wannan sai ka rika jin ina ma ne Allah ya biya wannan ilimi sai kai ma ka tashi tsaye ka nemi ilimi wannan ba matsala ko kuma mutumin da Allah madauki ya bashi dukiya amma kuma yana amfani da dukiya wajen aikin alheri ita da kawo addini gina masallaci gina makaranta to da yijiya irin wannan ayyuka da mutane za su fa'idanta da su to sai ka san ina ma ne Allah ya biya wannan dukiya ni na irin aiki kaza wannan hurta ce amma kada kai fatan wannan abin ya bishe daga kansa ya dawo kanka sai a canza masa mana sai zama ne sai zama hasada idan kana jin ya kamata a ce me yasa ko kuma ka rika ji a zuciyarka din mai Allah ya fifita wani a kaina duk mutane ga shi tare muka taso da a aji ma ne nake koya masa kaza bai ma iya komai ba amma ga shi Allah ya ɗaukaka shi a kaina wannan masifa ce yau karka bari wannan ta shiga zuciyarka wannan ita ake ce muhassada kokarin wato wata ni'ima da Allah ya yi wa dan uwanka ta tashi daga kan dan uwan naka ko ta dawo kanka ko kuma ma a rasa ta baki daya ka san wasu shi da ya ga wani ya fi shi to zama duk a rasa sai fatan ma a rasa akwai wasu mutane suna da irin waɗannan abubuwa ɗin wanda har yakan kai ga abin da ake cewa kallon baka nisan kallon baka abin da ake cewa ain da larabci idan akwai wasu mutane da idan suka kalli abu ya burge su ya ba su sha'awa to idan ba su ce masha Allah tabarakallah ba sai wani mummunan abu ya samu abu shine a hausance da misali da muke cewa maita maita daban wannan kallon baka daban maita ka fi sa ta a gefen harkar sulkullin tsafi da makamantansu yau amma kallon baka akwai shi kuma akwai maganin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambata idan ya faru da abin da mutum zai yi wata rana wanda sai sahabbai ya ga wani bawan Allah ya yana lokacin da ya cire rigarsa sai abin da ya gani na jikinsa sai ba sha'awa ba sha'awa ta ɓarna ba amma dai da ana irin ka ji cewa Allah hore ya ne jiki mai kyau ko saboda ƙarfinsa ko kyan siffar yadda Allah maɗauki shi shi ke nan sai ba wa Allah nan ba daɗe ba sai ya kama rashin lafiya ya faɗi to shi ne sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya wa kuke tuhuma da wanda aka ce wa ne aka zo da shi aka cire rigarsa ta ciki shi ne shi'ar kamar sun gine ce aka wanke sannan kuma gaɓuɓɓen jikinsa na alwala aka wanke aka zuba akan shi wancan bawan Allah sai ya warke wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yana faruwa wani saboda hasada kallon da zai wani saboda ya ba shi sha'awa ya burge shi ba wai sha'awa ina nufin ta lalata ba yau ma'ana abu ne ba ya burge ka to irin wannan yakan sa irin wannan abubuwan su faru dangane da shi kallon baka to akwai wanda yake idan hasada na yana aukar da irin waɗannan abubuwa yau nas'alullahi as-salamata wal afiya to idan mutum yana lura da abokinsa na neman ilimi ya kiyaye hasada kada masa hasada saboda ya ga Allah ya fifita shi in aka karatu ya fi riƙewa kai ba ka riƙe ba kansa daga ya ji wani abu yana riƙewa kuma kun san ɗabi'a ce ta ɗan adam idan mutum yana koyar da mutane sai ya ga wanda ya fi fahimtar karatunsa ba laifi ba ne ya zama cewa in an yi aji yana yawan mai da hankali yana tambayarsa musamman ya zama ya bi ajin ya tambaye su kai za sani ko ya bi sani wannan ma bi sani wannan ma bi sani sai zai ji wannan ya sani zai ji yana jin daɗin wannan to shi kuma ɗan adam baya so a cikin jama'a a fifita wani ba shi ba to bai karatun ba bai mai da hankali ba amma in ya ga an fifita wani kuma sai ya ji haushi to kamata ya ce maimakon ya ji haushi sai ya ce bari shi ma ya dage ya gyara abin da malamin yake so a riƙa riƙewa shi ma da bari ya ji ya buɗe wannan shi ne maganin maimakon ya sa hasada a zuciyarsa har ya zama cewa ya cutar da ɗan'uwansa ko kuma dai ya rasa ladansa ya ɓata ayyukansa sai ke so wa min sunnatil muslimi yana daga cikin alamun musulmi Allah ya hasida ahadan min aqranihi cewa kada musulmi ya hasada ga ɗaya mutum ɗaya daga cikin abokansa tsarikunsa na neman ilimi kada ya zama kan masa hasada ala ma manahahu Allah min ni'amin akan abin da Allah madaukaki ya bashi manaha shine ka granting abu ka ba mutum abu ka taimaka masa da abu yace duk abin da Allah madaukaki ya biyo wani min ni'amin na daga ni'imomi ka rike masa hasada akai to wannan ba cikin halayen musulmi min hibbin ko haddace Allah madaukaki ya huri masa mai karfi ana fadar abu ya riku au fahimin ko fahimta daga an fada abu ya fahimce shi wani kana fadar abu kana fara magana to da ka kama hanyar shi ya fahimci ba ki wani kuma sai ka nemi ta sai ka nemi ta shi yasa ake son shi ne karantarwa ya zama cewa kada ya zama yana daukar ajin da yake koyarwa bai daya koyaushe ya dauki cewa duk to abin nan musayarsu matsayinsu ɗaya ne wajen fahimta idan akwai masu fahimta da yawa to shi ya riƙa girmama su suna yana bayyana abin gwargwadon da za su fahimta da sauri ɗin nan to sannan kuma waɗannan na baya su ma a riƙa jiyan su ana tafiya tare da su a aji in ba haka ba abin ba zai tafi daidai ba shi yasa za a ga cewa lokacin mutum yana buƙatar sai ya bayyana komai dalla-dalla wanda kowa ne sani min absatul khalq zai fahimci me ake nufi to su kuma masu irin wannan kaifin ƙwaƙwalwa ba su cika son a yi wannan ba to su sai su yi haƙuri waɗannan nasu yi haƙuri shi kuma mai karantarwa sai ya riƙa daidaita abin da haka ne ake samun nasara kuma abubuwa su tafi ai idraki ko kuma saurin iskar abu idraki dai da fahimta ma'anarsu ɗaya au budunni alamati naf'ihi lil muslimin ko kuma idan mutum ya ga alamu suna bayyana na cewa wani fa akwai alamar al'ummar musulmi za su fa'idanta da shi saboda abin da Allah ya hori masa na iya wato na fahimta mai kyau da hadda da yake karatu da kuma iya bayanin yadda dan adam zai fahimci addini to sai ku ga wani yana ganin wannan abin ba haka ya kamata ba yana hadasa hasada to duk wannan bai kamata ba wa yahfazuhu fi ghaibatihi fala yu'dhihi kuma daga cikin alamun musulmi har yanzu shine ya kiyaye dan uwansa abokin karatun nan nasa lokacin gaibi ma'ana in baya nan ya zama cewa in baya nan ma kana tsare masa mutunci kada mu rika irin wannan mummunar al'adar tamu nan sai tamu musamman mu na ga al'adar Bahaushe muna da wannan abin sosai ina roƙon Allah mu dauki raba mu da shi za ka ga mutumin kirki da'ilin shine wanda kuke zaune da shi a lokacin ko sai ku tattauna ku yi magana a kan ku hudu ne kuna hira sai ka ga duk mutanen hudun nan a lokacin duk mutanen kirki ne a idan ka ba za ba ka faɗi komai a kansu na yau kyau ba ɗaya yana tashi sai ku fara a kansa sai ka gama cewa kun ma da ba fa an yi kaza an yi kaza an yi kan in ɗaya ya dawo wani kuma ya tashi sai da wancan da ya dawo inda ku na guda biyu na farko sai ku koma kan ɗaya haka ɗabi'ar take amma idan mutum yana nan ba ka yi masa gaskiya ba ka yi masa wato duk wani abu ba shi aka kai ka ci masa mutunci a gaban sa ba na cin mutunci ba hanya ce mai kyau wannan cin fuska ne ko da gyara za ka yi masa amma dai kada mu dauki idan mutum ba ya nan ya zama kuma shi ne nan da za a ci wannan haramin ce fa babba babbar haramin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah kai madaukaki ya gaya mana a cikin Qur'ani nassi kamar ka ci naman sa ne yawwa kuma dan adam ya sani ba abin da yake kyama a ce yayin ki naman jikin dan uwansa ya sa a baki ya ci nama tsoka ka sa a bakin ka ci wannan haramun ne to idan mutum baya nan a yi da shi wannan ba daidai ba ya kamata ya zama cewa a kai da irin wannan abu mutum ya kiyaye aikinsa daga baci to idan dan uwanka baya nan abokin karatunka sai wani ya zo ya faɗi wani abu a kansa ka kare shi ka ce a'a ni ba mu san wannan ba abinda muka sani ya ne mutumin kirki ne kai ka kawo mana wannan magana a nan kuma wannan matakin ya kuma shi ne ba na ɗauka a majalisan da muke zama shi ya sa gudun take yawa ko ba haka ba ne kowa ya kawo zance sai ku ga zunubi muke mu karɓa sai mu taya shi ko kuma shi ma ila ka san wannan labari da Allah ka daina faɗa tunda ni ba wannan ka bari in ya zo suka kawo mana magana amma tun da baya nan ka tsare masa mutunci haramun ne ka gaya mana wannan magana mu ba na so mu ji ka ga ga ba idan yayi ba zai saki gaya muku ba to ko mu ne ya kamata mu fara daukar wannan mataki bi idin Allah sai ga abubuwa suna gaba abin mutane suna daukar sakamai ba kore ko abu ne mai sauki wallahi ba abu ne karimi ba abu ne mai girma dan uwanka yana da daraja a idan ka kuma wajibi ne zama cewa ka dauki wannan darajar ka girma mata sosai Allah madaukaki yana girma mata saboda imani kai kuma a ce da ka girma mata kila ma fita a wurin Allah amma kawai saboda baya nan sai ka fadi magana na gaske akan sai wannan bai dace ba fala yu'dhihi dan haka kada ya cutar da shi wala yahtiku irdahu kada kuma ya banka da nasa sir wato mutuncin sa hatku shine ka banka dai abu ka lalata shi kada a banka da nasa mutunci bin namimati ta hanyar annamimanci ka dauki maganar sa ka kai nan musamman banci ko annamimanci da giba matuwa ne mun dauki giba ita ake ce sai mu kace mata munafinci wani ne munafinci ba akwai abubuwa guda uku ya kamata mu musamman banci tsakanin su na san malamai suna bayyana muku akwai munafinci akwai giba akwai kuma annamimanci ko akwai ma wasu wanda ba su ba amma dai waɗannan abubuwan guda uku ya kamata mutum ya bambance munafinci shine mutum ya ɓoye abu a zuciyarsa ya bayyana saɓaninsa shine munafinci yau munafikai su ne waɗanda suka ɓoye kafirci a zuciyarsu suka bayyana imani suka nuna wa mu'minai cewa suna tare da su yau don haka yin magana a kan wani in baya nan ba sunansa munafinci ba abinda yin magana a kan wani a faɗi laifinsa baya nan wani shi ake cewa gida idan mutum baya nan koyi da shi ake cewa yi da mutum wani shi ne gida duk wani abubuwan haramun ne na uku kuma shi ne annamimanci annamimanci shi ne ka ɗauki maganar wani ka kai ma wani domin ka sa ɓaci a tsakaninsu shi ne annamimanci ka iya kiransa gulma ba yau ya yi gulmarsa a gun wani ya ɗauki maganar wannan ya je ya kai ma wannan yau gulma ba ita ce giba ba a ɗaukar magana a kai wani wuri shi ake ce ma gulma a larabci kuma ake ce masa annamimanci yau Allah ya rabu da waɗannan cututtuka don haka kada ya ruguza masa ko kuma ya ci masa mutunci bin namimanci ta hanyar annamimanci wal buhtani da kuma kiran ƙarya al buhtan shi ne kai ƙarya ka ce wani ya yi kaza ko wani ya ce kaza ko an yi kaza a kan wani bayan da a yi ba kai ka san ba a yi ba to faɗin wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sahabbai wata rana a tabri min al-ghiba shi kun san me ake ce na ghiba sai sallallahu alaihi wa sallam sai ce dhikruka akhaka bima yakrahu ka annaci dan uwanka da abin da baya so shi ake nufi da ghiba amma idan ka faɗi abin da yake ba haka bane shi wannan fa ka faɗi abin da yake gaskiya in ka faɗi gaskiya ne abin ka san shi tabbas an yi shi sai ka ammace shi bayan baya nan to wannan fa shi ne giba ne amma idan ka faɗi abin da ba a yi ba ƙarya kai masa faqadda hattahu to kai masa kiran ƙarya shi ake cewa buhta ne wai to duka muna da Allah ya rabu da su wa qad kana as-salaf yu'azzimu ahadahum yu'azzimu ahadahum qarinahu a magabata za ka samu cewa mutum yana girmama abokin karatunsa me yasa ake faɗin magana a kan abokin karatu saboda abin da zai nuna ɗansu cewa tsakanin abokan karatu an fi samun munafasa tsere da kuma hassada ta fi shiga shi yasa ake magana a kan wannan kuma shi yasa a cikin maganar ilimin ya jefo mana wannan magana cewa mutum ya kula da ƙarinsa abokin karatunsa ya girmama shi ko da baya to ina ballantana waɗanda ba su ba sai shi za ka samu cewa magabata ɗaya daga cikinsu ya azzimu ƙarinahu yana girmama abokin karatunsa ya yi bajjilihu ya girmama shi tabjili shi ne ka sa ka ɗauki mutum da girma ka faɗi magana mai kyau a kansa ka girmama shi ma'a salamati qalbihi lahu tare da wato kubuta zuciyarsa dangane da wannan abokin nasa ma'ana zuciyarsa kalau garan take dangane da abokin ba shi da hasada ba shi da gulmi ba shi da wani munkufurci a zuciyarsa ba abin da ya ɓoye mummuna dangane da wannan mutumin kullum tunaninsa alheri wa sana'u alaihi fi ghaibatihi da kuma ya bansa a lokacin da baya wane ne wato yana daga cikin matakin da wasu malamai suke cewa idan mutum yana so ya fitar da giba wannan mala'in na giba to matakin da zai fara dauka shine ya fara ya bar wannan abokin nasa a gun mutane a lokacin da mutumin ba inda ka daina kayyana sa da to insha Allah ba ga ka fara rabuwa da hasada ka fara rabuwa kuma da yi ka faɗa alherin sa kada ka bari a ce kullun da aje alherin wani a bakin ka ba kuma abokin ka ne kowa tare kuke neman karatu tare kuke harkar ilimi sai zama cewa in dai an kawo shi zaka kaza Allah rabu da wannan bayan ma bai san kowa ba din na fi shi sai wa ajin ma duk abin da aka faɗa wannan kowa ba sa ba ga kowa karkar wannan baka bukatar wannan lokacin da ka zo kai bi shi gaban mutane sai su kalle ka da mutunci shi da mutumin nan mutumin kirki to wannan da ishe ka ba a wurin Allah kada kuma kai don riya ka faɗi abin da yake gaskiya din ne baya nan ka faɗi masa mutunci kuma ka faɗi alheri a kansa sai ga ka saba da kawar da hasada daga zuciyarka magabata abin da suka yi ke idan mutum baya nan suna ambatar alheri a kansa walaqad kana ibn kathir bari ku ji wani misali yace ibn kathir isma'il ibn umar ibn ali ibn umar sunansa ibn kathir ne littafin tafsiri da muka sani tafsirin ibn kathir ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 774 yana cikin daliban ibn taymiya ibn qayyim haka ne ibn qayyim al-jawziyya muhammad ibn abi bakr az-zura'i shi ma ya dalibin ibn taymiya ne babba daga cikin kuma wanda yafi kowa tasirin tuwarana da ibn taymiya ya rasu 751 dukansu su kowanne a cikin su yana da littafai nan ya da ya rubuta kilahuma aqran guda biyun nan duka tsayakun juna ne tare suka yi neman ilimi wa huma min talibati shaykh al-islam ibn taymiya suna cikin daliban أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني ابن تيمية وين سو شكرا لبكم بأشرين بتقص بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من ما لم يكون باكون سنش يسي هذا من بتون بيو أبو كان جمعاني لعلمين ابن تيمية وانظر إلى تعظيم من كثير لقرينه ابن قيم yace ka duba yadda ibn kathir yake girmama abokin karatunsa ibn qayyim wa huwa mutarjimu lahu a inda yake ba da tarihinsa in an ce mutarjimu lahu yana ba da sirar mutum ya ga mana sirar abinda ake nufi rayuwar mutum yawa to akwai littafai da malamai suka rubuta su domin bayanin irin waɗannan abubuwa ko don hidimar riwaya ko don tarihi za ka sami kowanne malamin an faɗi cewa wane sunansa cikakke shi ne kaza ɗan wane kakarsa har zuwa inda aka sani a faɗi kuma ƙabilarsa ko nasabarsa sannan kuma a faɗi cewa an haife shi a gari kaza ya yi karatu a gurin wane a faɗi shekarar da aka haife shi inda saɓani duk a faɗa a faɗi kuma abokan karatunsa wanda suke karatu tare sannan a faɗi irin falalar da Allah ya masa na fahimta da aikin da ya yi addini sannan kuma a faɗi ya rasu shekara kaza to duk wannan shi ake ce na tarjuma wane ya faɗi tarjumar wane a littafinsa yawa karka in ka ji kalmar tarjuma ka ce ma'anarta kullum fassara yawa ma'anar tarjuma a nan abin da ake nufi to ibn kathir yana da littafi sunansa al-bidaya wal nihaya al-bidaya wal nihaya littafi ne na tarihi ya kawo tarihi tun daga tarihin annabawa can farko tun daga halitta annabi adam abinda dai aka samu a wayoyi ya zubo shi to har ya zo kan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da kuma fa'ur rasulullahi ya ambata sahabbai da yaƙin kin da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayansa kai har zuwa kusa da shekarar da ya rasu ya faɗi wannan kuma shekara ne shi ya rasu dai ba kai ba saboda inda kuke yawa to har zuwa wannan lokacin ibn kathir ya faɗi wato abubuwan da suka faru zai ga maka a shekara ta kaza haka yake littafin nasa sai ce wa dakhalat as-sanatu kaza da kaza as-sanatu kaza da kaza shekara ta kaza sai ta shiga sai ce a cikin ta ne wani ya mutu a cikin ta ne wani ya mutu a cikin ta ne wani ya mutu sai faɗi manyan malamai ko manyan sarakuna na zamanin da suka mutu a lokacin ne sai kuma ya kawo tarihinsu a lokacin ne aka yi shekara kaza a lokacin ne aka yi yunwar kwakwani ba a lokacin aka yi kaza aka kaza irin da wannan abubuwan da za a ambace su a tarihi to a cikin wannan a malaman da ya kawo tarjuma su akwai shi ibn qayyim tunda malami ne da ya rayu a zamanin sa kuma abokin karatunsa malamin shi da Ibn Taymiyyah to a cikin wannan tarjumar tasa shine ne ya bishi ya faɗi alheri sosai yana cewa yaqul anhu yana faɗa kuma bayan ku sallari irin halin mutanen kirki malaman Allah kuma da yake mata mutum mai harkar ilimi ya zama haka yake daukar abokin karatunsa sai yake cewa kana hasanal qira'ati shi Ibn Taymiyyah ya kasance mai kyakkyawan karatu yana da karatu mai kyau wal khuluqi da kuma halaye masu kyau wa kasirut tawaddudi mai yawan soyayya ne da mutane soyayyan tabba kansa da mutane ma'ana yana kaunar mutane suna kaunarsa ma'ana mutum ne mai son jama'a la yahsudu ahadan baya kowa hasada hanyar wannan magana in ka ji malami ya faɗe ta akan malami to da gaske ce mutum ya yanke ɗan uwansa daga hasada to alama sun cewa shi ma ba mai hasada bane gare shi wala yu'zihi kuma baya cutar da mutum wala yasta'ibuhu baya neman aibanta shi wala yahqudu ala ahadin baya da mummunan kulli akan wani haƙiƙin kenan wa kuntu min ashabin nasi lahu ni din nan da kuke ji da ina rubuta muku wannan kalmomin ina cikin mutanen da suka fi kusantarsa da abota da shi wa ahabbin nasi ilaihi kuma ina cikin mafi soyayyar mutane da shi ma'ana ina cikin mutanen da yafi so kun ga wannan kalmar malami ya zama ɗan uwansa alama sai ta rashin hasada da ƙaunar juna kuma da ake samu tsakaninsu wannan ɗaya ne kawai daga cikin misalan in ka karanta sirar malamai za ka riƙa irin wannan abubuwa da yawa musamman manyan malamai da suka fi kowa ilimi a duniya su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka karanta tarihinsu za ka ga mutane ne waɗanda wannan irin cututtukan da ake faɗa da hasada da mummunan nufi da annamimanci wane ne da gulma da giba duk ba sa cikin abin da suka sa a gabansu mutane ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu tarbiyyar nan haka suka mutu ko an samu wani saɓani tsakaninsu kuma za ka ji masu son su aibanta su kullum idan suka tashi zancen da suke magana a kai shi ne cewa aibar su nan daga mutuwa a lissu na su suka bi suna ta saɓani a kan shugabanci kaza da kaza abadan wannan ba haka ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa akan hanyar mai kyau kuma suka miƙe akan wannan hanyar mai kyau kuma sun ba da misali sun buga misali mafi kyau na mutane masu son junansu ai dan adam ne dan adam ba ka raba shi da sabani tsakaninsa da dan uwansa sabani ku saba yau wani abu ya faru ba shi ne abin da ke nufin cewa ba mutanen kirki bane ku amma idan aka samu sabani ba a rike shi a zuciya ba kuma aka zo aka mutu salim alif wannan an shirya abin da ake so amma ba za ka ce har abada mutane ba su sabani in suka sabani sun zama mutanen banza haka haka bane su ba masu nene ba ka an samu wanda ya saba da Allah kuma su a tsakanin su kasance da ma'asumai ne an samu sabani wanda ya fahimci wannan ba haka ba ne fahimci wannan ba haka ba kuma su ba su iya munafinci eh ba wani abu in ɗaya shi a zuciya ta sai in tafi wani yin kuma sannan in bayyana shi ba su idan suka ga abu a lokacin za su ga ɗan uwansu kuma wannan halin ya fi kyau idan mutum ya saba da yi da mu'amala da ɗan uwansa da irin wannan sai ga cewa sun zauna lafiya duk abin da ya gani a lokacin da shi ka ga ya kamata a ce kaza kai ba kaza ba cikin da lokacin mutum ya fahimci cewa ba ka son kaza to haka sahabban nan ya Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba mutanen banza bane to idan ka zauna da su ko kuma ka idan kana karanta tarihin su zaka ji irin yadda suke son junan su yadda suke fifita juna ku duba su wane ne a lokacin da suka tafi yaki za a ce an yi tafiyar da babu ruwa lokacin da aka tafi yakin Tabuk ruwa suka rasa shi a tsananin rana sai a sami wato salka guda daya sai a ce gashi an samu wajen mutum ɗari za su share mai ruwa a kanta wani idan ya hango wani ya kusan mutuwa shi duk yadda yake da kishi wani sai ce a kai bayani shi ya haƙura saboda ne wannan ba mutanen kirki ba suke wannan ba wanda suka yi wannan kuma kaga kana tuhumar cewa ba mutanen kirki ba ne suna ƙyamar juna sun yi yaƙi sun yi fada yaƙi da saɓani wani abu ne daban amma kuma yaƙi ne wanda ko da lokacin da aka yi shi ana gana shi in aka kashe mutum ɗaya waɗanda suka yi yaƙin daga nan ɓangaren da nan ɓangaren tare za a tashi a bi a sa shi a gaba a nasa sallah to ne ne yaƙi ne ko da abu ne haka sahabban suka yi yau lokacin da aka yi sabani da aka yi sabani har ya kai ga ayyuki kamar lokacin sabani Ali bin Muawiya radiyallahu anhu ma har aka yi fashe fashe da sauransu to a tsakanin nasu ana zamawa kuma tare suke zama da juna a tattauna da juna ayyuka wanda ya mutu sallah amma ba wai yaki ne irin na tsakanin kafiri da musulmi ba ba haka ba babu wani sabani kuma shedanu suka shiga ciki suka ajjaje wutar sa da haka mutum ya girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna shiga cikin abin da ba shi da ilimi a kansa yauwa ya je ya karanta tarihi ya je da suka zauna yauwa yace fa bi salamatu sadri wal mahabbati fi llahi nafa'a amsal ha'ula'i al muslimin ta hanyar wato kuɗaɗɗiyar zuciya za zuciya da take lafiya lau ya ce salamatu sadr shi ne wani zuciyar mutum gare ba shi da mummunan ƙuri dangane da ɗan uwansa to da wannan irin halin mai kyau wal mahabbati fillah da kuma ƙauna don Allah mutum yana son ka don Allah kuma da wani lokacin da ɗan tawaye suka zo daga Misra da Kufa suka zo Madina za su kashe Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kun san su waye suka je su kashe shi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi ya tura Hassan da Hussein su kare shi suka zo suka bada gidan kada ku yafu kuma suka je suka ce ya bada umarni a ga mutanen Madina kowa ya dauko makamin sa ya tashi ya yaki waɗannan mutane ɗan tawaye da suka zo Uthman shi ne ya ce a shi bai yadda saboda rayuwarsa a zubda jinin mutum ɗaya ba na haka shi ba ya sa ɗauka shi hankali ku saurara ku yi haƙuri in dai ni ne ni kaɗai to su zo su same ni don haka ya hana da na Hassan na Hussein na kowa su shigo su ce ba su yi yaƙi saboda a ƙyale jininsa kuma wannan idan da a ce akwai gaba tsakanin Aliyu da Uthman kamar da ya ce a suke nunawa waɗanda ba su karanta tarihin da gaske ba kaga sai ya gama cewa ba zai yi Ali ya tura wani wato dallan zanana Hassan da Hussein manyan mutane irin waɗannan daga cikin ƴaƴan Ali ibn Abi Talib sai ku je ku tsare Uthman ibn Affan to a riƙa karanta tarihin a saboda abubuwa suka auku kuma kamar da kullum nake faɗa akwai ta kalma da muke amfani da ita a riƙa karantawa da ido biyu ko da idon dama da na hagu ba da idon hagu ɗin kawai ba ma'ana kar ka karanta abu da mummunan nufi in ka karanta da mummunan nufi to ba za ka gani ba sai sharri amma ka buɗe idonka ka saki zuciyarka ka karanta duk abin da yake shine gaskiya sai za ka fahimci gaskiya da idon Allah cewa hakikalin abin da ya auku shine kaza shine kaza shine kaza sai kuma ka tambayi mutanen da suka sani abin da baka fahimta ba cewa yi kaza ne sai aka kaza sai Allah ka bayyana amma abin da baka san shi ba ka kutsa kanka kuma ka yi hukunci akan mutanen da Allah madaukake su yan aljanna ne to zaka sa addinin ka cikin fitina cikin bala'i kuma zaka lalata shi ka sanje ka kanka cikin munafikai wanda suka cancanci shiga wurin Allah tsare to da wannan hali mai kyau da kuma mahabba fillahi kauna dan Allah ba abin da mutum zai samu daraja da shi irin a ce yana son ɗan uwansa don Allah so don Allah ba san duniya ba ba dan akwai wata maslaha ta duniya da zaka fa'idan ta abin mutum ba a'a ka so shi don Allah to wannan halaye guda biyu kuɓutar zuciyar su dare take da kuma kasancewa suna son juna don Allah to da wannan ne nafa'a amsalu ha'ula'i misalin waɗannan mutanen suka amfani almusulmin musulmi فصاحب المجدين لأن الفصاحب بالله في الأمر منه كي بأكي يا مدنة كي بأكي صاحب المجدين توك أبو كنتي ناسو جدية ناسو صاروا كي بأك أفاسي أبدا كسكي وأنت إنسان مجد متوم اللي يكي بأكو كي يزعيكي زابرا يأيكي كنكي yauwa to kai ake ba umarni nan wato kai abuta da su almutawaqqina lizzamani waɗanda suke faɗake da lokaci ma'ana ba sa wasa da shi wajanibil mujalasata alkhawiyata kuma ka nisanci wannan janibin shi ma fi al'amr ne wajanib asalinsa kenan to amma tun da an samu iltika'u sakinai da ba'u sakina da kuma hamzatul wasl to sai ya zama cewa an ba wannan bawon ɗin kasra kuma da aka ba sahibu almujiddin dan kuma janib to janibul mujalasatan khawiya kan yasanci zamantakewar da take yofintacciya ba amfani a cikin ta yace ash-shay'u khawi abin da ba komai yofi empty yawa abin da babu komai a cikin sa na amfani duk zaman da ba za ka amfani da shi ba to kan yasanci shi kar ya zama rayuwar ka kullun zaman gindin bishiya waye wuce a tattauna akan sa waye dawo mai a tattauna akan sa ya zama kana da amfani da za ka yi kana in ka zauna a wurin ma akwai abin da ake tattaunawa na alheri ina majalisun iri na samari inu ya kamata a samar musu abin da za su to ko kuma su samar wa kansu abin da za su maimakon a zauna haka kawai daga safe har dare ba abin da ake tattaunawa sai zancen ban yau wane ne ya ci ko wane ne ya yi kaza wane ne ya yi kaza duk har a sami tattaunawa akan wai yanzu ma har club irin na waje din nan yau ba wai ma na Najeriya ba na kasar waje a kan su sai a faɗa yau kwana uku a wata jiha can a kudu aka yi kone-kone aka ji mutane wato wajen kusan ɗari ciwo saboda magoya ya bayar cin ingila guda biyu sai suna can sun yi abin sun tashi wanda ya ci ya ci a jarida yake karanta bai fi kwana uku ko huɗu ba a kudu an yi kone-kone fa an yi ba a ce da yawan rasa rai ba amma an yi kone-kone an yi ta'adi sosai da doke-doke an jidda mutane jininsu kudu da wannan kuma a kan wannan ba a hirar ake fara shi ko kuma idan an je kallo a gaban talabijin to wannan duk mutum rashin aikin ne ne ke jawo irin wannan to nan ana magance ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi ba shi da lokacin hira a ce kawai ya zauna sunansa hira ne ke yi kawai ya zama cewa akwai abin da aka sa na amfani da a amfana da shi waqra sirar al-afdhad ka karanta sirar wato mutanen da suke fice in ce insanin fadh wannan ai madda bane shine ma'anar fadh yawa al-afdhad jam'in sa ne wannan da suke fice wastazid min al-ma'rifati bi ulum al-shari'ati kan yi ƙari shine wastazid istazada yani ne ƙarin abu min al-ma'rifati bi ulum al-shari'ati kan yi ilimin shari'a yanzu mutum ilimin ne ya sani da har yake da lokacin da zai hira kuma ga Allah madaukaki yanzu a zamanin nan ya hore mana hanyoyin neman ilimi da dama da ko wanda yake da kwamfuta kai wanda ba shi da kwamfuta ba wa'azi kawai da ake yanzu a rediyo duk duniya da san kasar da ake wa'azi a rediyo irin Najeriya ba mu sai ka fita za ka san haka yanda kasar da suke da irin tasha ta musamman domin wannan kamar su misali ibatul qur'an ta mamlakar arabiya saudiya ita kuma yanzu tasha ce kullun karatun qur'ani ne wa'azi karatun hadisi misali to in ba wannan aka a ce ta gwamnati ba ta gwamnati wanda za a yi sa wa'azi a sake sa wa'azi a sa wa'azi babu banda a Najeriya wanda ta kai dai irin wannan abu ne dan maka ko a wannan ya ishe mutum a ce yana sauraro ya fa'idan ta ballanta na a ce yanzu da littafai suna sauki ka samu littafin da zaka rera ka bude ka karanta ɗan uwanka ko da wannan yare ne a samu da inda abu ne mai amfani to yafi da a ce an shiga tattaunawa ta duniya ko a shiga giba da makamancin wannan kuma ka ga idan har muka dauki wannan matakin bi idnillah fa'idan da zamu samu kuma rayuwar da za ta canja muna da Allah mai iko ce maka sai ce wanta min hayatuka annafisa ka ribaci a rayuwarka wadda take mai tsada annafis abu mai tsada ke nan mai daraja wahtafiz bi awqatika al-aziza kuma sannan ka kiyaye lokutanka masu tsadan nan shi ba al-aziz abin da yake wato mai wahalar samu saboda wato karancin sa shi ake nufi da aziz ba ko yace yana nufin mabiyayi ba mabiyayi sunan Allah yawa to Allah ka ce abu al-aziz abin da yake yana da kima yana da daraja a zuciyarka saboda karancin sa kuma kana bukatar sa wa huffa wannan shi ma fi ila amrin wa huffa inda ka Allah ce haffi shi ne ka kwadaitar da wani to nan kai ake ba umar ne ka kwadaitar din wa huffa rufaqaka ka kwadaitar da abokan zamanka ala tahsinil ilmi akan neman ilimi yawa samar da ilimi ka samu ilimi ka mallake shi kai ilimi shi ne tahsini wansah lahum fi ddini kuma kai musu nasiha a addini wala tahsud idha ni'matin kada kai hasada ga wani mai ni'ima da Allah madaukaki kun yi masa ni'ima ala ni'matihi akan wannan ni'imar da Allah ya masa bil hizzi ko saboda hizzi da Allah madaukaki ba shi yawan hadda wal fahmi da kuma fahimta kar kai masa hasada
وسل المنعم التوفيق كروكي شيء من نعمة wato Allah madaukaki wanda Allah madaukaki yake wanda wato wanda yake mutane ni'ima wane ne Allah to ka roki wanda yake yin ni'ima din ka roke shi at-tawfiq bainan yasa mai baka gan da katar da dacewa a kowane lokaci da'ima fal aulu min al-wahhabi shi ce mako ana samun sa ne daga al-wahhab wato mai bayarwa la birrukum ila al-asbabi ba wai saboda karkata zuwa ga sabubba ba ma'ana ba a samun taimako ta hanyar ka dogara da kanka a'a ka dogara ga Allah duk abin da kaga Allah yayi da wani to ka neme shi a gurin Allah din yadda yayi wancan zai iya maka ba karewa abin Allah madaukaki yake ba ina fata Allah madaukaki ya ba mu kyawawan halayen da muke ji a wannan darasi dan bukara mukai ga magana asaratu talabul ilmi ko asaratu talabul ilmi lance asaratu jam'in asara ne asara shi ne tuntube yawa awa abubuwa da za su iya kawo maka matsala akan neman ilimi masturai cin sa ya fasara shi da hadis abubuwa da za su iya shiga hanyar ta su hala sahala ka kai ga abin da kake so sune asarat to matsaloli ka iya fasara su da matsaloli da suke aukuwa su tare mutum akan hanyar neman ilimi al-awa'iq jam'un a'iq a'iq shine duk abin da zai tare ka ya hana ka samun abu wal afat da musibu to dukkan waɗannan asaratu abubuwan tuntube ne amana muwasalati sayri talabi agaban wato jabira da wucewa mutum yaje neme wato tafiyar da zai wajen neman ilimi ma'ana akwai abubuwa da dama da suke kare mutum su hana shi neman ilimin addini su zai mana magana akai fal hizb isi hadda wal mudarasa da kuma karatu tuna wa juna mudarasa shine da kai da abokin ka ku sa littafi kuna karantawa domin ku kare wa kanku a tuntuntun akan gunguna fadakarwa akan abin da ku sani misali ku yi karatu yau na wani littafi ku yi karanta a gunguna to lokacin da kuka tashi sai ka ga abokin ka ko na gefe ku nemi ta karanta abin da ku sani ku tabbatar da cewa duk abin da ku dauka din nan yau to duk kun fahimce shi daidai na farko wannan daga cikin fa'idojinsa shine kowa daga cikinku zai kara fahimtar abin da bai fahimta ba a gaban malami ko sai ko kuma idan ba ya fahimci abin da daidai ba sai ya samu shi abokin nan nasa a cewa ya fahimto abin da malami yake nufi ko kuma kai ne ka fahimta fiye da shi to sai ka kare shi a nan za ku iya samun wata fahimtar da malamin nan ya muku ba ko ba haka ba ko ba haka wato shi ko ilimi waɗanda suka san shi suna cewa wallahi babu abin da ya kai shi daɗin shagaltuwa duk abin da za ka shagaltu da shi bai kai shagaltuwa da daɗin ilimi ga shi sa'in sa da wahala sai an sha wahala to amma kuma daɗi ne shi yana da wata lalza da wani ɗanɗano mai daɗin da idan ba ka da shi ba za ka san wannan daɗin ba duk wata harka ta karatu za ka riƙa jin daɗin ka shagaltu da ita a karanta kaza a binciki kaza yau mu je mu binciko kalma kaza me ake nufi mu tambayi malami in mun zo karatu me ake nufi shi kuma ya saki zuciya a tambayi juna a fahimci juna sai kai kana jin daɗi yawa to da wannan sai ka ga ilimi na ƙaruwa kuma hasada tana tafiya har yanzu a sai su fal hizb wal mudarasatu la tuhma bali bi hadri hadrati shawaghil was sawarif su da hadda da kuma muraja'ar karatu shi ne mudarasa la tuhma bali ba abin agode musu bane ba abin yabo bane ba a yaban su bi hadarci shawazin wa sawarifu in kana cikin tsakiyar kana halarce da wasu abubuwan da za su iya shagaltar da kai su kai da kanka da kuma daga harkar karatu ma'ana idan akwai wasu abubuwa da suka dame ka a zuci to ka ajiye wannan harkar muraja'ar da hadda ba zai yi ba a wannan lokacin ma'ana ka sami lokacin da kake da nutsuwa lokacin hadda ta fi shiga lokacin kuma mudarasa ta fi shiga me yasa kullum ake cewa mu rika amfani da lokacin bayan sallar asuba baccin safen nan musamman na daga yin sallar asuba ba shi da albarka mutum ya bar shi ya kokari cewa bayan sallar asuba in ba dan dai matsalar kuma wuta ba Allah ya mana maganin ta yawa a sai kubu ne kamata a ce lokaci ne da za ka yi amfani da shi wajen haddace haddace duk abin da kake so ka haddace sashi bayan asuba ka tashi daga bacci kwakwalwarka ta zama ba komai baka jin bacci baka jin damuwa duk tunanin da ka yi wani abu da ya faru jiya da ka kwanta kai bacci yanzu duk ya tafi da haka fresh kake sai ka ɗauki abin da zaka haddace sai ka haddace kai amfani da wannan lokacin haka nan kuma abin da aka yi na karatu in jiya ka halarci wani karatu ka zo baka kwanta da ma ka yi muraji'arsa to da safen ka sake kallon sa ka sake muraji'a za ka ga cewa lokacin baka buƙatar ma ka sake irin wannan muraji'a saboda albarkar lokacin da kuma amfani da lokacin da kai to idan mutum yana tsakiyar lokacin da wasu abubuwa suka dame shi misali a ce mutum ɗan kasuwa ne ga mutane wannan nawa ne wannan kaza da kaza to ba ni canji ne ko kaza wannan zai iya karatu ba zai yi a kasuwa a kai karatu ba yawwa kila in za ka ware wani lokaci ko ka kulle ko ka sa wani yaro ya kula sai ka koma awa ɗaya wani shagon ka zauna ku yi karatu wannan zai yi amma ga karatu ga kasuwa yana da wahala amma kuma in duk a rayuwarka babu wani lokacin soyayya ba to ka yi ɗin ana da akalla ko kalma ɗaya ce za ka fahimta ta fi a ce ka bari ka ce sai ka samu lokaci kuma lokaci ne ki samu ka san irin abin da mai ki bari mai ki kullum sai mu ce sai mun samu lokaci lokacin kuma sai mu tsammanin a'a sai mun samu lokacin da ba mu da komai to a tsarin rayuwar irin tamu ta yanzu da wahala ka samu ɗan adam inda ba shi da komai haka kai ina sana'i na su zama kan tebur ba ina yawan faɗin wani abu saboda yana damu na za ka ba daɗi in ka ba wato saurayi mai ƙarfin jiki mai ƙwaƙwalwa da zai amfani ka ga ya nuna ko ba shi da aiki wasu hira wannan abin ta kai shi ne ya kamata a canza ko wani abu na boko ne wanda ka karanta ka ƙara wasa ƙwaƙwalwarka da shi maimakon a ce ka zauna kana ɓata lokaci to balantana abin da gida cewa shi ne ka karanta addininka kana ƙishirin ilimin addini akwai abubuwa da yawa da baka sani ba ba shi kuma ba na so a ce da mu sani ba kuma ko ba ba wanda ba dan kadarin da yake so a dangana masa jahilci da ka ce masa jahilci zai fada amma kuma jahilin ne a darajar gina na first class Allah ya sauke to sai ki cewa dan haka ba a ma'ana dai shawara ce bai dace ba mutum ya ɗauko harkar hadda da karatu a lokacin da wasu abubuwa suke shagaltar da shi ma'ana ya samu lokacin da babu waɗannan abubuwa wa fil manhiyat al hadariyyah al mahdura wal mahattat al fada'iyyah ishghal al afkar a cikin abubuwan ruɗi na zamani manhiyat sai abubuwan da za su shagaltar da kai lahu wanda za su saka cikin wato hayaniyar morewa kawai dai ka ji ka ji daɗi ka zauna kullum ba ka da wani abu sai ka more ita irin wannan manhiyar da za su shagaltar da mutum alhadariya na zamani ɗin nan almahzura wanda aka tsoratar da mutane aka hana wa alawa inda suke haramu aka haramta wa mutane walmahattati fada'iyya da tashoshin nan na satellite ya ce to akwai ishgalu lil afkar su kuma suna shagaltar da tunanin mutum kun san ba masifar da take ba mutane irin waɗannan abubuwan yanzu da su da waya da internet saboda mutum yana zama yin waɗannan abubuwan to shi ke nan salama ya yi sallama da kuma wani abu da zai amfani kansa da shi musamman a ce shi kaɗai ne to ya riƙa ƙwaƙwale-ƙwaƙwale ke nan ya ƙwaƙwale abin da bai gani haram ballantana a ce ko internet ne shi yin zaɓin inda bai kalla ɗin ga wani yanzu ka ga yara sun wani ɓuya ana ta kallon yawa ka je ka bincika sai ka ga wani abin da za a ke raba wa ko ba haka ta hanyar bluetooth wannan masifar idan mutane ba su rabu da ita ba to su zo suna zancen cewa talauci talauci damuwa tashin hankali gaskiya wasa suke dole mu yaƙi waɗannan abubuwa yaƙa da ilimi da faɗakarwa samari a raba su da wannan abu su waɗanda suka yi muku waɗanda suka yi mana waɗannan abubuwan amfani ɗin da ake amfani da su da intanet ɗin ne da wayoyi da sauransu ba dukansu ne suke ɓata lokaci irin wannan ɓata lokacin da muke ba ko yanzu ka je ƙasashen turai da amerika ne da ina ne za ka samu cewa akwai mutane masu himma kullum tunaninsu yadda ƙasarsu za ta ci gaba tunda wannan shine abin da ya dame su sai ka ga masu zama su yi lalatar su ɓata lokacin su akan abin da ba shi da amfani su ma wasu ne daban amma mu a ce gaba ɗaya mun taru ko duk wanda yake da wannan irin abin shine ba zai ga wani abu mai amfani ta wannan ba daidai ba da haka yawan kallaci kallon talabijin ɗin nan da tashoshi mashirme da PlayStation yara su zauna ba su da wani aiki sai a ta PlayStation kuma ga haddar Qur'ani babu haddar hadisan nan da Allah sallallahu alaihi wasallam babu karatun yadda za a yi sallah ai alwala taimama ka ga tsalle mutum ya zai taimama sai ga mutum yana zara ido bai san wanda zai taimama kuma abu ne samu samari ne ne suka iya taimama wani wani kan yana da hanyar zuma da iya kuma ya zama bali to amma kuma zai zauna ya ɓata lokacin sa akan waɗannan abubuwan iyaye da Allah su riƙa kallon suna kula da me ƴaƴansu suke kallo a wayoyinsu wannan zai taimaka a maganin irin waɗannan tashin hankula yace akwai isbalu min afkari wa aishin fil awhami da kuma rayuwa ne cikin wahami mai wahami kana ta tsammanin abu haka yake alhali ba haka ba duk wanda aka ce kullum ɗan kallon fim ne to ba mai iya imagination ɗinsa da tasawurin abin da ma ƙarya ne sai ga har yana tsammanin abin nan da yake gani zai iya gaida kuma duk ƙarya ne da wahala ka iya ba wani abu da za ka iya kamar ce duk ake na rashin abin ake yaudara ka da ita akwai abin da zai yi akwai abin da ba zai yi ba to duk wanda ya nazarci irin wannan rayuwar za a ga ya koma cikin rayuwa akan auham wato wahali kullum shirme ne akan kansa ba a tunanin komai sai shirme ya ka mutum ya nazarci kallon banza ɗin nan ba shi da amfani wa hadir lil awqati da kuma rubuza lokaci ka kalli lokacin da za ka zauna daga farkon fim zuwa ƙarshensa wani awa ɗaya da minti da rabi wani awa biyu wani awa uku sai ka ga mutum ya ɓata wannan lokacin ya zauna daga farko har ƙarshe ya kalla sai ya gama kuma sai ya zira ɓaci a shi ta da yana da kaza ma ga shi bai samu ya ziyar ba kana ga wani ko ba ka ji wannan da dama kuke nan ƙarama to lokacin da mutum yake lalatawa irin wannan harkar wallahi yawa ne mishi ka kaddara wani littafi ka ɗauka ka haddace wasu kalmomi ko paragraph ɗaya ne ka haddace ya fi maka amfani muna da lokaci sosai yanzu amma mutane sun suke cewa babu lokaci saboda sun shagaltar da kansu da abin da ba su da amfani kuma ba su da albarka wa fi mujanabatiha a nesantar waɗannan abubuwa kuma akwai siyanatul lid-din akwai kiyaye addini duk mutumin da ya nesanci waɗannan to zai kiyaye addininsa wa safa'ul adhan akwai kuma wato kasancewar zuciya kan mutum ƙwaƙwalwarsa za ta zama dare ta zama baya rudani a cikinta shi ne safa'u ta zama safiya ban gariya zuciyarsa ta zama dare wa hifzul azmani da kuma wato kiyaye lokaci wa musabaqatul atrani akwai kuma wato rige-rige da abokai ma'ana idan har ya zama misali kun je kun yi karatu a gaban malami sai aka ba ku aiki kowa ya je ya haddace wuri kaza zuwa wuri kaza kai da ka koma sai ka koma gaban talabijin shi kuma abokinka ya tafi ya amfani da lokacin nan ya haddace ya haddace da aka zuwa shi gari ya za a samu wasu nasara wanda ya zo yana ya haddace amma wanda ya tafi ya ɓata lokacinsa zai samu cewa ya yi hasarar wannan lokacin kuma abokinsa ya riga shi shi na nan musabaqati al-aqrani fanazzih don haka ka tsarkake sam'aka wa basaraka jinka da ganinka amma yulawwisu fikraka daga duk abin da zai wato cakuɗa maka tunaninka ya sa maka ƙazanta idan sun yulawwisu shi ne abin da zai sa maka ƙazanta ya caccaɓa maka kashi a jikin ya misali tanwifin fikirar ka misali shi ne a sa maka wani tunani mai kyau yanzu ku zo ku duba irin mutumin da ya nazarci kallace-kallacen wato tashoshi ɗin nan na talabijin idan bai san tashar da zai kalla ɗin ba akwai tashoshin da suke da amfani ba laifi wani lokacin kun san duk komai ma sai ana biya mana in ba haka ba haka za mu je ba amfani ba mai amfani da abu ba tashoshin da za ka sauraye alkur'ani tashar da za ka sauraye hadisan nan zan Allah sallallahu alaihi wasallam tashar da za ka sauraye wa'azi tashar da za a tsare maka aqidar ka da wani abu mummuna a ya hana ta fada su wani abu mummuna ya kamata a ce ita ka mai da hankali kake kallo tun da mun shiga zamanin da tilas ne wasu mutane sun naɗa wa kansu tilas ne sai an yi waɗannan abubuwan to ya kamata a karantar da mutane ne za su kalla yanzu misali in kana da ilimin wannan na yasuranta da ake nan na yin sati da makamantarsu kana da tashoshi kamar masa yaren alkur'ani wanda daga farko awa 24 ba komai ake yi don da alkur'ani sunan ta tashar alkur'ani kuma ta saudiya alkur'ani kawai za ka ji sai yin lokacin sallah in yayi a kawo sallah in kuma ba lokacin sallah ba ne to karatun alkur'ani za ka ji akwai kuma tasha ta sunna ita ma tana nan ba ga asa sauji alkur'ani sauji sunna to sunnan nan da kuma hadisan nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai taji daga farko har ƙarshe sai lokacin sallah yayin shi ma a je Madina a dauko kowace sallah in aka gama kuma ka ci gaba da jin hadisan nan da Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tashoshin da za ka ji nasihohi da wa'azi da su majid darussa da ana yi a ciki akwai kuma tashoshin da za su faɗakar da kai akan wasu aƙidu marasa kyau musamman aƙidu irin na shi'a ka samu safa da su misal a ce kana kallon su za su faɗakar da kai akan sharrace-sharrace irin na aƙidar shi'a wanda shi'a suna daga cikin mutane suka yi amfani da wannan damar tashoshin su sun kai fiye da 40 da larabci ko in ka samu na tura a cikin tashoshin tura ba suna sun jura ya sun yi tashin wata tashar ta turanci suna na suna tallanta ba samari masu jin turanci saboda su je su ɗauki wannan aƙida ɗin wanda ya kamata a ce mabiya sunna suna da tasu irin wannan da za su faɗakar daga irin waɗannan abubuwa ɗin miyagu kuma in ka saurari abin da ka ga tashoshin ba komai ban da biki da duka da kuka da sauransu irin wannan hayaniyar ta Muharram da suke bidiyoyi da shirka iri-iri mai kwallonin Allah ya kawo mutum ka ji malami ya malami da yana cewa in ka so ya Allah kawai ya Allah ka roƙi Allah ya Allah shi kaɗai to shirka ce sai ka ce ya Allah da ya Ali ka haɗa su tare ku duba fa da ya Allah da ya Ali shi ne shirka a shi ne tauhidi a biyansa amma ka ce ya Allah su kaɗai ba tare da ya Ali ba to kayan shirka a wurinsa wannan inti kasa ku duba yadda har hankali ma zai juya ko a hankali ce me yana shirka ne ba ka haɗa wani da wani ba ka haɗa Ali da Allah kuma ka zaka ce yayi shi ne tauhidi kaɗan abubuwan kuɗi idan kana saurari nan ƙuri-ƙuri za ka ji su to ba a ba wa mutum shawarar ya kalli abin da ba shi da ilimi a kansa yawwa suna da hanyoyi makirai da za su jefa mai wata shubha kuma ka zo kana ta neman ya za ka yi ka warware ta ka karanta sunna ka saurari sunna wannan ta ni ina faɗar in mutum tilas ne sai ya tsaya kallon waɗannan abubuwa in ba haka ba ya maganin lokacinsa ya ɗauki ilimi ya nemi ilimi daga nazarinsa kada ya ɓata lokaci a kan abubuwan da ba za su amfane shi ba Allah tsayi ina yake yace fanazzih sam'aka wa basaraka an la yulawwifu fikraka wa yusi'u ila sulukika kuma yamunana halayenka suluki shi ne tabi'u wa yusi'u akhlaqiyatika kuma ya bata maka dabi'unka ne akhlaqinka wa afatu al-ilmi yace to masifan ilmi kuma ilmi yana da shi ne nan ilmi sannan shi ma na addini to yana da tasa matsala akwai masifar da take aukuwa kan mutum yace ita ce al-i'jabu ne i'jabu ji da kai mutum ya rika ji cewa shi kan ya kai matsayin da ba kuma wanda ya isa ya kare shi da wani abu ko ba wanda ya fahimci kaza irin sa to wannan ita ce masifar kuma harkar ilimin addini ba a ne wannan ko ba nufin sai ka daina nema sai ku sai abin da abin ma komai ne akwai matsala to ni ne ne na lafiya to da jahilci wannan cikin wannan abin saboda wata ran a cikin ijabin zaka karanta abin da ba daidai ka gane cewa ba daidai bane sai ka bar ijabi amma in ka zo da jahilci to zaka fada hashirka ba zai ka fada kuma masifa ta ninku zaka ba a kwatanta komai da ilimi ka nemi ilimin nan wannan abubuwan masifa ce da yake bada labarin ana samun ta to kar ka bari ka same ta in ka fara jin ta fara matsauka kana fara jin ta ne ba ma ta hanyar ne da kowa sai ka ji cewa kai kowa ba da iya ba to daga ilimin wannan da ka ji ka fara jin alamar wannan to ka yi wa kanka wa'azi ka riƙa jin raƙa'iq ka riƙa jin halin malamai ɗabi'un malamai da yadda suka zauna da junansu da yadda suke mu'amala da juna da yadda suke son juna da yadda su kuma su basu wa junansu hasada irin wancan wanda makaranta su ibnu qayyim su ibnu kathir da makarantansu wa hilmatuhu adam ilimi kuma alhilmu wa tawadu'u da haƙuri da tawadu'u in kana da haƙuri kana da tawadu'u to ka gama samun ado a fagen ilimin addini والسعيد تنا من أنتم خطوات إلى السعادة تواليني السعيد مسامي نسارة مسامي واتو سعادة أتكين حركة العلمي سياسة مسعادة من عرف الطريق إلى ربه شيء وانده يسن حيا ذياب أبن جنسة وسلكه كميش جوانا الحير قاصدا الوصول إليه ينا مينفل ذياب ألاده والمحروم لما كما yayyashi ma'ana wanda aka masa rashin aka haramta masa nan ku rika bambanta tsakanin wato harama ko da hurima da kuma harama wanda harama shine abin da aka haramta mutum aka sa masa shi wani harami a kansa nan sai hurima kuwa karka fassara shi cewa an haramta masa ma'ana an hana shi samun bayar abu kaza to mahrum shine wanda aka hana shi abu bai sami bayar abin ba ba wa ana nufin wanda aka haramta wa abu ba wanda aka hana shi samun wata baiwa shine wa man arafa tariqa wanda ya san hanyar sun ba arada anhu sannan ya biji ne da bi wannan wato hanya din ba Allah madaukake ya sa mu cikin aswada wanda arafa tariqa ila rabbihim وسلكوا قاصدين الوصول إليه ولا نكون من المحرومين الذين عرفوا الطريق وأعرضوا عنها نسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين